Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Hukumar INEC ta saka ranar 15 ga watan Afrilu a matsayin ranar da za a ƙarishe zaɓukan da ba a ƙarasa ba, ciki kuma har da jihar Adamawa da aka fara ranar 18 ga watan Maris ɗin da muke ciki. A zaɓen na ranar 18 ga watan Maris ɗin dai, 'yar takarar jam'iyyar APC a jihar, Sanata Aishatu Dahiru Binani, ta samu ƙuri'a 390,275, a yayin da gwamna mai ci Ahmadu Fintiri ɗan takarar jam'iyyar PDP ya samu ƙuri'u 421,524. Jami'in tattara bayanai na INEC a jihar, Farfesa Muhammad Mele na Jami'ar Maiduguri, ya ce ba a gudanar da zaɓe a wad 47 ba, wanda ya shafi rumfunan zaɓe 69, don haka wannan ya ba da tazara na ƙuri'u 31,249. A yayin da adadin katin zaben da aka tattara a wuraren da ba a yi zaɓe ba ya kai 37,016. Lura da sakamakon zaben ya baiwa jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC rinjaye, hakan ta sa ake sa ran cewa ɗaya daga cikin su ne zai yi nasara a zaben da ke tafe. Ko waɗanne matakai waɗannan jam'iyyu da ake sa ran cikin su za a samu sabon gwamna Adamawa ke ɗauka nan da 15 ga watan Afrilu? Shirin Najeriya a yau na tafa da ƙarin haske kan wainar da ake toyawa Adamawan. To, kamar yadda muka ambata a farkon shirin cewa mun dubi wainar da ake toyawa ne a batun zaben jihar Adamawa, yanzu ga kakakin jam'iyyar PDP na jihar da bayanin irin kokarin da suke yi domin ganin ba a karɓe mulki daga hannun jam'iyyarsu ba.
Sunana Gidado Bello, ni ne jami'in sadarwa na jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, wato State Publicity Secretary kenan, ko PRO yanda aka fi sani. Eto, kwanai da gaske membobin jam'iyya da mutanen jam'iyya da wanda suka yi takara a duk mutane ne. Mutum ne wanda kai abu dai ta zo ta samu akasi ba ta ƙarasa shi ba, kaga dai gaskiya ba za ka ji daɗi ba. Domin ga ɓata lokaci, ga asarar dukiyar sakewa da sauransu akwai su. To, gaskiya magana shi ne, magana jin daɗi dai babu shi ba mu ji ba. Amma da yake dole doka ce ta kama haka, aka yi haka mun karɓi hannu bibbiyu. Kuma za mu bi insha Allah.
Na'am. To, yanzu da aka ayyana cewa ranar 15 ga watan Afrilu za a yi zaɓe, menene shirinku don ganin cewa kun ci gaba da zama a matsayin jam'iyya mai mulki a jihar Adamawa?
Shirai muke tsafin shiga zaɓe. Muna ɗan faɗakar da mutanen mu, mabiyanmu, wato da shugabannin jam'iyyarmu a karkaru da sauransu. Duka dai muna inda wuraren da za a yi wannan, za a sake wannan zaben, duka kwatuna muna bin su ɗaya-ɗaya, muna bin mutane, muna gaya musu, muna farakar da magoya bayan mu da suke wurin da su shirya ranar 15, su shiga, su fita, su kada ƙuri'unsu, su yi zaben nan.
A harkar zaɓe na jihar Adamawa gaba ɗaya, tun lokacin da aka yi zaɓe kawo yanzu, menene abin da kake gani a matsayin abin tsoro a jam'iyyance?
To, gaskiya jam'iyyance ni ban ga wani abin tsoro ba, amma dai al'amarin zaman duniya da mutuntaka, gaskiya na ga abin da ban tsammani ba. Wato, abu ne zaɓe mutane shugar da shi abin ko kaman abin da Turawa suke cewa do or die ne. Wato, mutum ne wanda kamili kana ganin shi kaman da abin nan cikakken mutum da abin nan, sai ka ga yana yin maganganu da za su jawo mutane su kai su inda ba nan ba. Ka ce dai a ce babban mutum haka, sai ka ji shi yana ƙarya, yana maganan da ba ita ba. Ba kuma wai ba don bai san gaskiyan ba, amma ya sani, amma don ciwon, wato don sun kai kawai. Haka nan kawai sai kaga yana wannan maganganu da zai jawo hankalin jama'a, kuma mai yiwuwa ma yana da mabiya wanda sun ji magana a bakinsa za su ɗauka ta gaskiya. To, wannan abu na ji shi daga zaɓen nan da aka yi zuwa yanzu, gaskiya ban ji daɗin haka ba ƙwarai.
To, lura da cewa mutane daga ciki da wajen Adamawa an saka ido a jihar Adamawa, na ganin cewa kusan wannan shirin Kano na farko, kusan Najeriya za a samu mace wadda za ta zama tana cikin babbar jam'iyya tana takara. Wannan bai daga cikin abin da ke ɗan ɗura muku ruwa a ciki a matsayinku na jam'iyyar adawa kuma a ƙasa?
mu dai wannan bai damin ba musamman mace ta ba kuma damuwa magana mu shine yar takara ne ta shiga takara mun shiga takara yar siyasa ce mu yar siyasa ne muna yi wata mace ne a namiji ne wannan duk wannan bai ba taso ba mun shiga zabe zamu ci zabe domin mu gudanar da gwamnati mu kawo mutane mu ci gaba kamar yanda aka soma na shekara hudu da suka gabata ba wani damuwa wannan ba magana dura mana shi ba wani tsoro da muka ji yau aka fara PDP ya ita sai jam'iyyar da tafi kowace jam'iyyar tufa kuma har yanzu har gobe muna buga kirji muna jam'iyyar da muka fi kowane jam'iyyar shiri da iya shiryen siyasa so wannan gaskiya magana tsoratawa ko menene wannan bai ba ma taso ba wajen mu gaskiya
a tsari na demokradiyya zabe ana shiga ne idan ka ci to dama fatan da ake kenan idan kuma yazo da aka san haka to mutum sai ya hakuri a jam'iyyance kuna shirye ku karbi duk yadda sakamako yazo kenan
insha Allah duk yadda sakamako ta zo amma dai ka ga dai mu za mu ci zabe domin ai already muna da kuri 30,249 a gaba to ai wannan kamin a kama wannan a cikin guriyar 40 da ake nema ai gwagwarmaya akan su din nan mu dai already muna da 31 kam a kasa yaushe har mutum zai kama mu to wannan cin zabe in ba dai ta Allah ba wannan zabe namu ne amma duk wanda tayi haka take mun yarda
gidado Bello kenan kakakin jam'iyyar PDP a jihar Adamawa Jam'iyyar APC ita ce jam'iyya mai biwa jam'iyyar PDP da ƙuri'u 390,275. Mun ji ta bakin wani da ke kusa da 'yar takarar jam'iyyar APC kan irin shirin da suke yi domin ganin sun tabbatar da 'yar takararsa ta kai ga gaci.
Sunana Safwan Abdullah kuma ni dai memba ne a jam'iyyar APC sai dai na kusanci ne ga ita distinguished senator Aisha Ramin Binani. Bayan godiya ga Allah madaukakin sarki kamar yadda kowa ya san cewa a wannan zabe an kira ta da inconclusive wato za a sake zabe na maye gurbi kenan ake kira to insha Allah a shirye muke da mu karbi duk wani hukunci da ita hukumar INEC ta yi kuma muna da yakinin cewa za a yi mana adalci
na'am to yanzu menene yake ba ku kwarin gwiwa ku ga cewa ko ku za ku yi nasara a zaben da ke tafe
so insha Allah idan ka duba zabe da ya gabata ai akwai kurakurai da aka samu da dama wanda ita jam'iyya da kuma takarar mu wato ita da sunan senator Aisha Ramin Binani ta rubuta korafi cewa tana roƙon hukumar zabe ta ƙasa wato INEC ta yi review wannan zabubbuka da aka yi kamar local government 16 domin akwai kurakurai da aka samu akwai wayansu wurare da aka yi bypassing na Bibas da kuma wayansu wurare an samu overvoting da sauransu wanda muna ganin idan har za a yi reviewing wannan abu za a gaskiya za ta yi halinta so muna shi yasa muke kira ga ita hukumar zabe ta kasa da ta yi reviewing ta duba Bibas a ga yadda abubuwa zabubbukan suka gudana domin wani wuri za ka samu wanda suka yanki katin zabe bai wuce mutum 50 ba amma za ka samu result ya fito wajen kai lissafi kai kusan kuri'a 100 to ka ga wannan an samu overvoting wanda a doka ko ya ka samu irin wannan ana kashe wannan polling unit din ne.
To kaga waɗannan bayanan da kai bayane ne na hukunci wanda idan ka lura kuma ka iya tunawa ai dalilai ne na hukunci da kuma dokar zabe ta sa aka ayyana zaben a matsayin zaben da bai kammala ba. Idan da waɗannan bayanan da kake yi kana ganin ya kai hukumar zabe mai zaman kanta ta san da su kana ganin ai ya kamata a ce sun dauki mataki tun a wancan lokacin. Ba sai daga baya har ta kai ga ita takara tana rubuta korafi ba.
To kamar yadda ka san shi damana wannan kofa ne a room ne aka bayar aka ce duk wanda yake da korafi zai iya rubutawa ya shigar. Kuma mun rubuta korafin mu mun shigar ba lalle bane ya zama duk wani abu da ya faru sun sani. Amma mu muna samun report daga wurin mutanen mu daga mataki na anguwanni zuwa mataki na karamar hukuma suna gaya mana ga yanda abubuwa ya faru yanzu kamar karamar hukumar Shalang akwai wanda idan suka dauko result SPO da returning officers na jam'iyya kafin su kara so collection center wanda doka ya dora su ne da su kawo wannan result collection center sai a tare su a hanya a karbi wannan result din so ba lalle bane ya zama result da suka kawo shine aka kara sar aka kai shi collection center ba so irin wayannan abubuwan duka muna kira idan aka duba asalin result da ya fito daga polling unit zuwa matakin anguwa zuwa matakin local government wannan zai iya tabbatar da cewa menene asalin zabe da aka yi kuma duk abun da wannan IRG ya bayar to mun yadda da shi kuma zamu a shirye muke mu shiga zaben da za a yi na maye gurbi
Na'am. To ka san waɗannan bayanai da kake yi zamu iya kiran shi a matsayin zargi tunda ba a kama an kai wa hukuma cewa gashi kuma an yi bincike ya tabbata ba. Waɗannan zarge-zarge da kake yi kenan idan ba a samu an shawo kansu ba, ba ku da ƙwarin gwiwa na ganin cewa kuna iya cin zabe a ranar 15 ga watan Afrilu in Allah ya kai mu.
Me zai hana alace ne idan ka duba zaben nan da aka buga akwai wani polling unit da zaka samu jami'ar APC tana da ƙuri'a 1250 da wani abu. Jam'iyyar PDP tana da ƙuri'a 5 inda za a yi zaɓe irin wa'annan wuraren suna da yawa da mun san imani daga cikin wuraren da za a sake yin zaɓe to kaga kenan muna da nasara da idan Allah madaukakin sarki Allah sai ne wanda mu mun yadda cewa talakawa sun zaɓe mu kuma talakawa sun fito sun nuna ma duniya cewa mu suka zaɓa.
Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Ko ta kafafunmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko twitter.com/aminiyatrust. Kuna iya malalibo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a jihar Filato a kan mita 93.3, da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, sai Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1, da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To madalla yanzu ga Professor Kamilu Sani Fage, malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano, da bayani a nasa mahangar ta masana kimiyyar siyasa kan zaben na Adamawa.
Na'am. To shi dai irin wannan zabe na cike na maimaitawa gaskiya yakan iya fitowa ta fuska biyu. Na farko wacce take gaba jam'iyyar za ta iya samun ƙarin ta yi gaba, sannan na biyu kuma tunda tazarar ba wata da yawa ce tsakaninsu ba, zai iya yiwuwa ta baya ta samu ƙuri'u fiye da wannan ta zo ta ci zaben. Ya danganci ga irin ƙarfin jam'iyya a gurin da ake maimaita zaben ko kuma da yanda aka yi shi tsakani ga Allah. In aka yi shi haka, to gaskiya ta bayan ma za ta iya samun ta ci wannan zaɓe.
A to lura da cewa wannan jam'iyya da ke zama ta biyu jam'iyyar APC kenan suke da gwamnati tunda su suka kawo ɗan takarar shugaban ƙasa wanda ke kuma ci shugaban ƙasa mai jiran gado, ga kuma yadda mutane daga Najeriya suka yi ta azarbaɓi ma suna yi wa ita ya takarar jam'iyyar APC murna cewa ta ci zaɓe. Kana ganin akwai wani karsashi da wannan zai ƙara wa jam'iyyar APC a jihar?
Kwarai da gaske wannan zai iya ba ta karsashi da dama ta iya cin zaɓen. Kamar yadda na ce ya danganci yanda aka gudanar da zaɓen. Kar mu manta gwamna mai ci na jam'iyyar PDP ne. Don haka shi ma zai iya ƙarfin amfani da ƙarfin gwamnati ya ga cewa bai faɗi ba, wato ya ga cewa ya ci zaɓen. To amma kuma ita jam'iyyar APC tana da wani abubuwa guda biyu wanda yake ba ta damar a ce za ta iya kaiwa. Na farko dai matar da ta tsaya tana da farin jini musamman ga wajen matasa da mata. Idan har za su fito wa'annan abun nan din nata, to za ta iya samun tasiri. Sannan abu na biyu kuma tana da ita kuma ƙarfin gwamnatin tarayya a bayanta. Don haka gaskiya zaben sai dai yanda ya kaya kowannen su zai iya samu ya ci wannan zaɓe a tsakanin su biyu. To gaskiya shawara ta shi ne dai babban muhimmin abu a bar tsarin demokuraɗiyya ya ringa yin aikinsa. Ma'ana a bar mutane su zaɓi wanda suke so kuma a wanda suka zaɓa a ba su shi. Wannan abin da ya kawo gaskiya siyasa ce ta gwada ƙarfi da siyasa ce ta kuɗi da ta ƙabilanci. Shi yasa har ma aka kai ga wannan bugawa ta biyu.
To masu sauraro, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau sai editan shirin Sani Ibrahim Faki, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.